بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر 29 ga watan Rabi'ul Akhir, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na da shekara 1438, daidai da 28 ga watan January shekarar miladiya ta 2017. Wannan shine kasad na 108 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وند أكفسني للسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني، الله أبنجي يغافة تامسا لتافن زاد المعادي موسوعة تتاريه منظام الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافن نقومي دروانك دنغني لتاريه لتاري دا يد منظام الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكي قرانا دا الأمر الصح na ibadoji da mu'amaloli da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsa da addininsa. Malamai suna jinjina ga al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya saboda wannan aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa Ibn Qayyim ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da littafansa, nesa da kasarsa, inda yaje aikin hajji a kasar Makka. Allah ya saka mushi da alkhairi. Zamu tashi inda malamai yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil itikaf. Ga wata gaba da za ta yi magana akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da al-itikaf. Lafazin al-itikafu asali daga kalma akafa ne. Akafa shine sulasi din sa, idan an cire karin alif da ta din. Ma'ana akafa habasa wa waqafahu. Habasahu aka ce akafa ai habasa wa waqafa. Ko kuma akafa ala shay'i, malamai suka ce ma'anar shi aqbala alayhi. Idan mutum ya tsaya yana yin wani abu, ya sa shi a gaba, shi kadai yake yi, to shine akafa alayhi kenan. Idan aka yi ta'adda da ainihin ala, akafa kuma mujarrad an ta'adiyati bi harfil jarri, to yana nufin habasa hu, ya katange shi, wa waqafahu ko ya tsare shi. Gashi da Allah yake cewa abin nan wal hadiya ma'kufan ay wal hadiya mahbusan kenan wa mawqufan, da hadaya ta zama an katange ta, an tsare ta, an tafi da ita har zuwa kasar Makka. Ibadar itikafi ita ce a shar'ance, kamar yadda aka sani, lazimtar masallaci a cikin wasu kwanaki da azumi, ainihin wato a raba mutum ya raba kanshi da duk wata hulɗar duniya in banda ibadoji da abubuwan da suke na larura na duniya, kamar cin abinci, kamar bacci, kamar shiga ban ɗaki, amma banda fira, banda alaka da mata, banda kasuwanci, banda duk wani abu da ya shafi duniya. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin irin wannan ibada, shine zamu ji daga ainihin wato wannan littafi. Malam yace lamma kana salahul qalbi wastiqamatuhu ala tariqi sayrihi ila Allah ta'ala, yayin da ya zama ainihin wato istiqamatul qalb, salahul qalbi, gyaruwar zuciya, wastiqamatuhu, da daidaituwar zuciya, ala tariqi sayrihi ila Allah ta'ala, akan tafarkin da zuciya take bi tana tafiya dan ta kai ga Allah Ubangiji ta'ala, mutawaqqifan, wannan abu ya zama yana tsaye ne, yana tafiya ne, ala jam'iyyatihi ala Allah, wannan kokarin sanya zuciya akan tafarki mai kyau da nagarta, yana tsaye ne akan iya tattara zuciya ya zama ba ta da wani shagali sai Allah din. Ma'ana zuciya tana zama ne akan tafarki madaidaici, in ta wayi gari ta zama ba ta da wani shagali sai Allah madaukakin sarki, ba ta da wata damuwa, ba ta da wata hulɗa sai ta Allah. Walamma sha'asahu bi iqbalihi bil kulliyati ala Allah ta'ala, da kuma lamma, asalin lafazin lamma sha'asahu, ash-sha'as shine abin da ya warwatse. To aka ce lamma sha'asahu, ya tattara abubuwan da suka watse a wuri guda, zuciya tana da shugul wanda suke awarwatse, tunani iri daban-daban, burace-burace iri daban, harkoki, niyoyi, ainihin wato kararat, abubuwan da mutum yake sa ran zai, yadda dai ka san kowa ya san zuciyar shi na bujiro mun shi da tunani iri daban-daban a lokuta daban-daban, yana da matsaloli da larurori da tunane-tunane da abubuwan da yake so, waɗanda duk waɗannan sun riga sun su ne suka ainihin wato zama sha'as, suka rikirkita zuciyarsa, suka ainihin wato sa zuciyarsa zama a cikin wato damuwa iri daban, shine lamma sha'asa wudin shi zake cewa wanda kanshi ya batsake ya ce mishi ash'asa, ash'asa wanda yake da kai a wargaje, babu kun, ba a taje ba, ba a kwantar da shi inda ya kamata ba. To sai an tattara duka wannan damuwar ta zuciya wuri guda bil kulliya gaba daya ala Allah ta'ala, waɗannan sa daga cikin abin da in an yi sannan zuciya za ta hauta farki madaidaici da zai kai ta ga Allah. Tattara tunanin zuciya da wawwatsuwan da wawwatsatsan tunaninta a dawo da shi wuri guda akan Allah. Fa inna sha'asal qalbi la yalummuhu illa al-iqbalu ala Allah ta'ala, dan wannan hayaniya da ke rikita zuciya, da ke wawwatsawa zuciya ainihin alkadarinta, babu abin da ke tattara shi wuri guda sai fuskantan Allah madaukakin sarki. Wa kana fudulu at-ta'ami wash-sharabi, kuma ya kasance yadda abin yake, fudulu at-ta'am, abinci wanda ya wuce abin bukata shine fudul, da abin da aka ce fudul shine wato abin da ko babu shi babu komai, ko babu shi za a iya rayuwa, za a iya surviving. To idan ka samu fudulu at-ta'ami wash-sharab, abinci da ya wuce iyaka da shi da abin sha, wa fudulu mukhalatatil anam, da cakuɗaiɗai ne ya da halittu fiye da abin da mutum yake bukata zuwa gare shi na dole, wa fudulul kalam, da zance wanda mutum yake yi fiye da na dole, akwai wanda ya zama dole ne sai ka yi, mai da sallama, tasbihi da makamantansu, gaisawa da mutane da makamantansu, waɗannan sun zama dole ko? Ko za ka sayi wani abu ko za ka sayar, waɗannan duk sun zama dole. Amma akwai zancen da in ka wuni baka yi shi ba, baka yi asara komai ba, to wannan shine fadlul kalam. Kamar yadda akwai abincin da ko baka ci shi ba, ba za ka ji yunwa ba, ko baka ci shi ba, ba za ka faɗi ka mutu ba, yunwa ba za ta kama ka ba, ko to fadl kenan. Haka cakuɗaiɗai ne yadda mutane, akwai ta dole wanda za ka yi da su a cikin sahun sallah, wanda za ka yi da su a cikin wajen jana'iza da makamantansu da ire-iren waɗannan. Amma zaman fira, yawon banza a gari, da a tare a nan a yi cece ku ce, a tare a can a yi musu, duk waɗannan you can do without them, za ka iya wadatuwa daga su da ire-iren su ko? To su ne fudul ɗin. Haka wa fudulul manam, da bacci wanda yake ainihin ya wuce kima, wanda za ka iya wadatuwa da shi, ya zama baccin da kake yi akwai abin da ya dora akan average, akan madaidaici da kake bukata, ko kuma minimum, mafi karanci da kake bukata, to wannan da ya karo akai din shine fudul din. Mimma yaziduhu sha'asan, wanda duka wannan karin abinci da karin surutu da karin cakuɗaɗɗena da mutane da karin yin bacci da surutu da mutane wanda baka da bukatar shi, yana karawa zuciya wawwatsa al'amarinta ne. Wa yushattituhu fi kulli wadin, yayi kace-kace da zuciyarka, ya zama kowane bangare na zuciyarka yana cikin wani bugire, nan a ciki akwai tunanin kaza, can akwai tunanin kaza, can akwai magana kaza da aka gaya maka ta tsaya maka, can akwai magana kaza da kake so ka gaya wanda zaran ka ganshi, ko ta gulma da ka jiyo kana so kai murmuzar ka yada ta, ga sunan dai hayaniya iri daban-daban. Shi zaka ga ko a sallah ne kana sallah, shedan yana ta tuno maka duk ire-iren waɗannan abubuwan, yana ta ƙara ainihin wato tuna maka tuna kaza har kaman ta ma mai aiki a sallah. Wa yaqba'uhu an sayrihi ila Allah ta'ala, wannan abubuwan za su yanke mutum daga tafiyarsa zuwa ga Allah. Aw yud'ifuhu, ko kuma ya raunata tafiyan. Aw ya'uquhu, ko ta kawo tafiyar tarnaki. Wa yuqifuhu, ya dakatar da tafiya. To yayin da ya zama duk waɗannan abubuwan ga yadda suke, iqtadat rahmatul azizir rahim da ibadi, rahamar da Allah Ubangiji yake wa bayinsa sai ta hukunta, an shara'a lahum minas sawmi, ya shar'anta musu azumi, ما يذهب فضول الطعام والشراب domin azumi ya tafiyar da ya kawar musu da yawan cin abinci da yawan shan abin sha wa yastafrigu min alqalbi ikhlat ash-shahawati kuma ya raba zuciya da cakudaidaniya da ababan sha'awa almu'awwiqa wanda suke tarnaki lahu ga zuciya an sayrihi ila Allah ta'ala daga barin tafiya zuwa ga Allah wa shara'ahu biqadri almaslaha Allah ya shar'anta hakan da gurgudan bukata bi haisu yantafi'u bihi al'abdu fi dunyahu wa ukhrahu ta yadda bawa zai amfana da wannan bauta ta azumi a duniyar nan kuma zai amfana da ita a lahira a duniya yawancin abinci misali da yawan shan abin sha da zakewa wajen bukatu na sha'awa musamman na jinsi yana da cutarwa da zai haifar da mutum idan mutum yayi wannan fiye da kima yawancin abincin da yake da yawan sha da yake yi zai shafi gabobin jikinsa zai shafi ainihin lafiyar jikinsa zai shafi musamman gabobin da ke da alaka da sarrafa abinci a jikinsa wannan duk yana iya zama mishi matsala daga baya yana iya haifar mishi wata cuta ko wani lalaci ko wani yanayi wanda yake mummuna kaga a duniya zai amfana da wannan rage cin abincin da zai yi da azumi haka a lahira zai amfana saboda ibada ce da Allah ya bautar da shi da ita wato misalin mutum kamar misalin wani wanda zai tafiya ne akan hanyar shi ta zuwa wata anguwa ko wani yanki misali kaddaran ka kama hanya yanzu daga nan zaka je a ce samur zaka je da kafarka daga nan tudun wada wajen kilomita 10 ne misali ma dauka ko sai zama duk inda ka tafi kadan kaga ana wani abu sai ka tsaya kallon mai wasa da buri ka tsaya wannan shago ka leka ka ga mai ake siyarwa in ka ga wannan sai da doya ka tsaya ka taya in ka ga mai hura ka tsaya ka sha yaushe zaka yi sanda zaka je duk abu da kaga ana yi sai an yi da kai in ka ga an kada wani a mashin da kai za a dauke shi kuma a kafa tafiya a tafi asibiti kaga ba ran da zaka kai inda zaka je to haka mutum yake ga wanda yake so ya kai ga Allah ya samu shiga a wurin Allah amma kuma ya sa gaba gare shi ya sanya abubuwa na shiriri ta iri daban-daban wanda suke bata mai lokaci kaga za su hana shi kaiwa san da ya kamata ko kuma su hana shi kaiwa ga baki daya a dena da ba zai isa inda yake so ya je ba to shine sai Allah ya shar'anta wata shari'a wata ibada da za ta hana ka wato bibiyewa waɗannan abubuwan daman dai in ka ci ka koshi ne ka sha ka koshi to sai wannan dabi'ar jiki ta koshi din ta dinga sa ka kana jin kazar-kazar din da sai kayi kaza sai kayi kaza ka dinga jin karfin da kana da bukatar sai kayi kaza to sai aka ce ka rage cin abincin ka rage shi zai rage maka karfin kuzarin yin waɗannan abubuwa zai rage maka karfin ainihin wato sha'awar yin waɗannan abubuwa zai sauƙaƙa ma jikinka wajen aikin narkar da abincin da sarrafa shi sannan aka lazimtawa mai azumi cewa in yana azumi banda surutun banza yana da matsala kansa ne a jikin azumin kaga ko da can yana surutun banza yanzu a cikin azumi zai dinga kafa yana tunawa kaga an rage mishi hayaniya aka sharanta mishi wasu ibadoji da ake so ya dinga yawaita yin su da azumi sallar tarawih sallar dare yawan tasbihi yawan katun alqur'ani yawan sauraron wa'azozi wanda duk wannan za su mishi riyaba ga zuciyarsa wanda ordinarily mutane ba su zuwa in ka lura ko da anan kasashen mu in ba wanda ya saba zuwa makaranta ba wani bai sake zuwa karatu da an gama azumi sai kuma badi hatta su ma malama akwai wanda ba sa yin karatun su ma daga azumin sai azumi kowa ya yarda cewa azumi a cikin bautar Allah da ake a cikin shi hadda zuwa wannan karatuka na tafsiri da sira da hadisi da wurin wa'azozin mata da muhadarori ko ina dai ka bi zaka ga ana gabatar da karatutuka kuma zaka ji ana sanya su a gidajen kafafen watsa labarai na kallo da na saurare da na zamani wanda suke na lantarki ko ina za a rude kawai da harka addini ko so irin wannan yanayin ne yake so koyaushe mutum ya zama yana cikin sa sai ya zama wannan ya sauƙaƙa mishi hanya zuwa ga tafiya ga Allah madaukakin sarki kuma sai Allah subhanahu wataala ya shar'anta azumin kada ya zama mai cutarwa kuma kar a ce kullum baka ci akai baka shi gurgudan abin da zai zama akwai maslaha a cikin shi babu bacin maslaha babu barna a cikin sa wanda zai amfane shi ba zai cutar da shi ba wala yadurruhu wala yakfa'u amma salihi al'ajilati wal ajila wanda zai baka ainihin wato amfani ba zai cutar da kai ba zai hana ka yin abubuwan da za su amfane ka al'ajila na yanzu na duniya wal azila da na can karke na lahira kenan ma'ana mai azumi yanzu ba zai ce dan yana azumi ya kasa yin noma ko ya kasa tuka mota ko ya kasa yin wanki ko ya kasa zama a rufar kasuwa saboda tsabar yunwa duk babu wanda zai ce azumi ya hana shi wannan in dai lafiyayyen dabi'a gare shi zai tsaya yana azumi kuma yana gabatar da sauran harkokin rayuwarsa ina jin kowa ya yi da wannan ko to kaga bai hana shi yin ayyukan da ya saba masu amfani ba amma ya gintse shi daga yin ayyuka wanda suke marasa amfani to bayan da aka shar'anta wannan ya zama shi wajibi ne ga kowa sai kuma aka shar'anta wani ƙari ga wanda ya ga zai iya shine wa shara'a lahumul itikafa allazi maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi ala Allah ta'ala sai kuma Allah subhanahu ta'ala shar'anta itikafi lazimtar masallaci da yin ibada wanda shi kuma manufar shi da asalin abin da yake so ya cimmawa shine zuciya ta tsaya a tsare ta uquful qalbi shine habsul qalb a tsare zuciya akan Allah kawai wa jami'iyyatuhu alayhi a tattara zuciya gaba daya ta zama bata yin komai sai abin da shafa Allah wal khalwatu bihi ta kebance da Allah wal inqita'u anil ashghali bil khalqi wal ishtighali bihi wahdahu subhanahu kuma zuciyar ta ainihin tsinke ta rabu da shagaltuwa bil khalq da halittu wal ishtighali bihi ta zama ta shagaltu ne da Allah shi kadai wahdahu subhanahu shi kari ne akan azumi ya zama zuciyar ta zama ba ta da wata manufa wancan abin da ma ake na maslaha ita ba za ta yi shi ba wannan lokacin bihaisu yasiru dhikruhu wa hubbuhu sai ya zama ambatan Allah da kaunar Allah wal iqbalu alayhi da fuskanta Allah fi mahalli humumil qalbi wa khatarati ya maye gurbin damuwa ta zuciya da abin da ke bujirowa zuciya ga magarin mutum yana da damuwar da yake ji ta bukatuwar rayuwa da talauci da bashin da yake bi ko wanda ake bin shi da cutarwar da aka mishi ko wanda yayi da ainihin abu da tsoron abin da zai kai ya kawo na kasuwancin shi ko rayuwar shi ko makoman shi ko ƴaƴan shi iya ta da kowa na da wannan damuwar sune humumul qalb wa khatarati da kuma abubuwan da suke bujirowa zuciya tunane planning da yake yi neman mafita game da mas'ala kaza tunanin yadda zai tsara kaza abu kaza da zai yi ya zai bullo mishi noman da zai yi ya zai gyara gonar shi ya yi kamata ya yi kasuwanci kaza aikin gwamnati iyalan shi duk wannan tunanin yana bujiro mai khatarat wanda koyaushe suna tsarguwa a zuciyar shi ko da su yake ya maye gurbin su da ambatan Allah da kaunar Allah a cikin itikafi shi yasa hatta gaida mara lafiya na itikafi baya zuwa yi hatta janaiza na itikafi baya zuwa yi duk waɗannan sun sauka daga kanshi su ake kawai fuskanci Allah kawai Allah kadai fa yastawi alayhi badlaha wa yasira alhamu kulluhu bihi sai ya ainihin canza waɗannan damuwa da ambatan Allah da kaunar shi a wayi gari dukkan manufarsa alhamu kulluhu manufar shi gaba daya bihi da Allah akan Allah take wal khataratu kulluha bi dhikrihi ko kuma wancan waysir alhamu kulluhu bakin cikin shi gaba daya ya zama sai dai damuwarsa akan Allah ne wal khataratu kulluha bi dhikrihi duk abin da zai tsarkasa a zuciyarsa to ambatan Allah ne wat tafakkuru fi tahsil maradihi ya zama yana ta tunani akan ya zai samu yarda Allah wa ma yaqrubu minhu ko wa ma yuqarribu minhu da abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah kawai abin da yake nema kenan fa yasiru unsuhu billahi badlan min unsuhi bil khulqi sai zama yana jin dadin tarayya ne da Allah maimakon jin dadin tarayya da mutane shiga cikin mutane da yake ya zauna nan ya shiga can ya fita ya je nan ya je can ya waya da wannan ya chatin da wancan ya zauna a nan ya je ya tafiya ya je can ya je can sai zama kawai da Allah ubangiji yake wannan ganawa fa ya'udduhu bidhalika li unsihi bihi yawmal wahsha sai zama wannan kamar yana wa kanshi wani tanadi ne na zaman lafiya tsakanin shi da Allah ranar bala'in alkiyama fil quburi tukunnatin a kabari hina la anisalahu lokacin da babu abokin zama ya zama da Allah abokin tattaunawarsa abokin ganinsa tun a nan duniya saboda da ya shiga kabari akwai wahsha akwai kadaici shine ma'anar wahsha dan adam misali Allah ya yi shi kamar da malamai suke fada a matsayin social being shine shi wato halitta ce alif wanda bai iya rayuwa sai da mutane imagine a ce a ware ka kai kadai a ce ka tafi daji
ka zauna, ko da kana cikin mutane babu daɗi in aka ware ka. Kalli dai kissar su ka abu masu ainihin kissar wa alasatil ladina khullifu, yace Allah yace hatta abinane zaqat alaihimul ardu bima rahubat, sai da kasa ta musu kunci duk fadinta. Imagine a ce a garin nan na Zariya misali, ko duk garin da kake, ka wayi gari ba wanda zai kalle ka ya murmushi, ba wanda zai miƙo maka hannu ya gaisa da kai. In ka kasa abu ba wanda zai siya, in ka je siya ba wanda zai siyan maka. Ka yi sallama sai ba ka dinga tunanin an amsa ko ba amsa ba. Babu, har mata kama a ce ta tafi gidansu, babu wanda zai wata hulɗa da kai. Imagine that kind of life is going to be very boring. Zai zama da kunci kwarai. To Allah bai yi dan adam da ɗabi'ar ƙuntata ba, yayi shi ne ya saba da mutane, yana jin daɗin ai magana da shi, shi ma ya magana da mutane, ya gansu su ganshi, ya shiga cikin su, shiga cikin shi, su bata, su shirya, su fada, su yi daɗi, su yi gaba, su dawo, su amintu da juna. Duk wannan wasu ɓangare ne na rayuwar ɗan adam. To a cikin kabari babu irin wannan, sai ga wanda yayi abin alkhairi a duniya. A cikin kabari wahsha ce, zai zama yana cikin wata duniya ne shi kadai. Daga shi kamar da Bahaushe ke cewa daga kai sai halinka, kai ba ma Bahaushe ba, ya tabbata a hadisi ma cewa kowa daga shi sai halin shi, ko domin bayan kowa ya watse za a zo da ainihin halin mutum. Idan halinka na kirki ne, sai Allah Ubangiji ya narke wannan halin zuwa sura wani saurayi kyakkyawa, wata halitta mai kyau, ya zo ya mutum sallama, ya zauna kusa da shi, ya fara maka fira mai daɗi, har aka ce sai mutum ya tambaye shi, kai ko bawan Allah wane ne kai, mai kyakkyawar fuska, mai daddaɗin magana, mai daɗin zama, ce ni ne ayyukanka na alkhairi. Ubangiji Allah ka samu a cikin irin waɗannan. Idan ko mutum ba haka ba ne, sai kuma ya ga aka san haka, za a turo mishi wata halitta mai mummunar kama, mai ban tsoro da ban takaici da ban firgici, kuma mai magana ma in ta yi mishi sai ya ji ya shiga ruɗani. Kai waye kai mai mummunar kama ka, sai zai ce da shi ni ne munanan ayyukanka. Ubangiji Allah ya tsare mu. So kaga a cikin kabari babu ainihin wannan uns din, babu wannan socialization din da mutane suke cakuɗe ne da juna, babu shi. Suna cikin wahasha ne, suna cikin tafarrudi ne, sai wanda ya aiki na kwarai. Wa ma la yafrahu bihi siwahu, kuma Allah ya tanadan mishi abin da ba zai yi farin ciki ba in ya shiga kabarinsa da lahirarsa sai in yana da wannan. Wannan abin shi ne idan mutum ya gani na jin daɗi tun daga kabari, zai fara murna, yana godewa Allah, yana roƙon alfarma cewa a barshi ya dawo duniya, ya zo ya samu dangi da ‘yan uwa da jama’arsu, ya ba su labarin cewa to shi fa alhamdulillah ya tsira, bawa na kirki har zai nemi wannan alfarma. Sai Allah ya ce a gaya mishi ya kwanta da hankalin shi, an jima kaɗan za a yi tashin alkiyama. A cikin hadisin Muslim manzo Allah ya ce sai ya wayi gari ya ga kamar tsakanin mutuwa tashin kiyama bai fi kamar yayi baccin rana ba, bai fi kamar tsakanin azhar da la'asar kai bacci ka farka ba. Allah ka samu a cikin gafararka. Fa hadha maqsudul itikafi al'azam, ce wannan shine asalin maqsudin itikafi. Jama'a kun ji sufaye kenan na gaskiya, masu yi mutane sharihin ibadoji na gaskiya, su bayyana maka matsayin su dan ka dauka. Bai kawo wani abu na sarrai ko bid'a ko wani zikirin ƙarya ko wani shaɗanci ba. Waɗannan su ne asalin sufaye na gaskiya. Za ka ji ya iya tarbiyyar zuciya, in kana karanta irin wannan karatukan sai ka ji zuciyarka na yin laushi, kana samun ainihin wato karaya daga ɓarna, kana samun yanayi na nadama daga saɓon da kai. Ya dantafai ire-iren waɗannan masu irin wannan ainihin sura, ga su nan irin su tariqul hijrataini, irin su ainihin wato littafin abin nan masalikul sharhi iyaka na'budu iyaka nasta'in da makamantansu, mai sunan shi madarikus salikina fi madarij iyaka na'budu iyaka nasta'in rawdatul muhibbin, ga su nan kala daban-daban ire-iren wannan littafai. Zaka karanta su zaka ji irin dadin da suke dauke da shi. Allah ya gafarta mishi, Allah ya saka mishi alkhairi. Malam ya ci gaba da cewa walamma kana hadha al-maqsud inma yatimmu ma as-sawm, yayin da ya zama wannan manufa ba za ta cika ba sai da azumi. Shuri'a al-itikafu fi afdali ayyami as-sawm, sai aka shar'anta itikafi a cikin mafiya falala daga cikin kwanakin azumin Ramadan. Sune mene? Wa huwa al-ashru al-akhiru min Ramadana, shine goman karshe. In ka raba azumin Ramadana zuwa gida uku, daga na 20 zuwa karke, waɗannan su ne kwanaki mafiya daraja a ciki. Walam yunkal anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu itakafa mufsiran qattu dadai ba ta bada labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi alhalin baya azumi ba duk sanda yake itikafi yana azumi bal kad qalat aisha aisha ma tana fada a cikin ainihin hadisin ta mawqufi cewa la itikafa illa bi sawmin babu itikafi sai da azumi al-imam abdurrazzaq as-sana'ani yaftada wannan ainihin wato asari na aisha da shi da ainihin al-imam abu daud as-sijistani dukkanin su sun fitar haka al-imam al-bayhaqi haka al-imam ad-darqutni dukkanin su sun fitar da wannan ainihin riwaya daga aisha isnadin ta kikkiawa ne shi kanshi malam ibn qayyim al-jawziya ya tabbatar da ainihin nagarta isnadin al-tafin shi tahzibu sunan sharhin sunan abi daud walam yadhkur Allah subhanahu la itikafa illa ma as-sawmi kuma Allah bai ambaci itikafi a cikin Qur'ani ba sai tare da azumi da Allah yace wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi kar ku kusanci mata a lokacin da kuke ainihin itikafi a cikin azumi kaga wannan aya wannan yankin aya ta zo ne a cikin wato jeren giyar ayoyin da suke tattaunawa game da azumi a cikin suratul baqara ko wala fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa ma as-sawmi manzo Allah bai aikata ainihin wato itikafi ba sai tare da azumi fal qawlur rajihu fi dalil allazi alayhi jumhur as-salaf da haka zance mafi karkata zuwa ga gaskiya wanda daukacin malaman farko suke akanta anna sawma shartun fil itikafi cewa azumi sharadi ne a itikafi haka ce sharadi shine abinda ibada ba ta yiwa sai da shi kuma shi ba wani bangare ne na wannan ibada ba yana zaman kanshi kamar alula ga sallah alula sharadi ce ga sallah kaga a wajen sallah ake yin alula amma kuma sallah ba ta cika in babu alula to nan shi ake ce ma sharadi idan a ciki ne kuma yake da irin wannan siffa ya zama rukuni kenan kamar yadda kabbara harama take ga sallah wa huwa alladhi kana yurajjihuhu shaykhul islam abul abbas ibn taymiya wannan ita ce magana da malam musulunci abul abbas ibn taymiya malam ibn taymiya al-harrani Allah ya gafarta mai babban malami wanda ya kharraja wannan kasur gumin malamin yace inji shi ibn qayyim abinda malamin mu ibn taymiya kenan yake karkata zuwa gare shi wa ammal kalam to bayan da kaji azumi dole ne sharadi ne ga itikafi to ya faɗi wasu abubuwa kuma banda wannan ina kuma makomar magana zance da mutane suke fa innahu shura'a lil ummati habsul lisani an kulli ma la yanfa'u fil akhirah dama can ko a cikin azumi ko ba a cikin azumi ba ko a itikafi ko a wajen shi an shar'anta wa musulmi cewa musulmi ya kiyaye harshen shi daga duk wata magana da ba ta da amfani a lahira wanda za ta zama dai fudul ne ko zunubi ne ko ainihin cin haƙƙin wani ne ma'ana da ƙarya da gulma da makirci da sharri da ƙage da zinde da zolaya wanda za a yi dan a ci mutuncin wani da ma kai labarin duk wani abu da kaji da musu na banza wanda ba shi da fa'ida da tashin tashina da cutarwa duk wani zance wanda in ka auna kaga cewa a lahira ba zai fada cikin ma'aunin alkhairi ba ko to an hana kai wannan zancen ma'ana abin da aka bari kai shine tasbihi nasiha ainihin karatun alqur'ani sallama addu'a duk wani abu wanda idan an lissafa a lahira zai zama yana da lada shi aka ce kai kawai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabi wannan abun halshe kuffa alayka hadha kai taka tsantsan da wannan ya manzo Allah yanzu mun ga inda muke fada za a kama mu da su yace ka shiga uku kai baka san ba abinda zai dinga kifa fusako mutane a cikin wuta kamar abinda harshen su ya girbe musu ba ka wuni kana surutu ka wuni baka auna me kake fada yadda muke yanzu din nan mai ta zance mai ta sakin baki ba ma gane ma meye gaskiya meye ba gaskiya ba duk abinda kaje kaje ka kai gaba Allah Allah kake a fito majalisa da daddare kai kun ji abinda ke faruwa a garin nan kuwa sabon zance kenan ana cikin wannan zancen wani zai taliki akai daga wannan talikin a buge da gulma daga wannan gulma ayi wani musu akan wani abu a karkata nan labarin duniya labarin sarakuna ƴan kasuwa gwamnoni ƴan siyasa malamai talakawa ustazai kowa sai an taba su lahu min kulli waqi'atin hadithu kenan kowanne kowata harka kana da tacewa akan ta baka lissafawa to wannan ba karamin bala'i bane jama'a wannan shike kai mutun zuwa ga iflasi ranar lahira da haka ya kamata mu dinga yiwa bakunan mu linzami duba ka ga a cikin duka abubuwan da suke jikin fuskar mutun wanda suna daga cikin muhimman organs shi baki shine shi harshe shine aka sashi a can ciki aka boye saboda hadarin shi ba fito da shi filin da ido yake da hanci da kunne ba amma da haka yafi komai jawo bala'i a sai da aka boye shi tsakanin labba da haƙora da wane ne duk aka yi mishi takunkumi iri daban-daban don abu a hankali amma ina ba a bi a hankali to duk wani zance da zaka yi wanda bai da amfani da alahira shine ma'aunin bai da amfani alahira ku to an hana ka bakinka ya saba da ambaton Allah ne ya saba da faɗin gaskiya ya saba da yin nasiha ya saba da bayar da uzuri ya saba da gaishe da mutane da faɗa musu magana mai daɗi wa qulul linnasi husna ka saba da wannan shine abin da zai maka alfani wa amma fudulun nawm ma almanam dangane da kuma bacci da yace karka dinga yi da yawa fa innahu shuri'a lahum min qiyamil layli ma huwa min afdalis sahri wa ahmadihi wa aqibatan sai aka shar'anta wa masu yin azumi da masu itikafi cewa su dinga miƙewa cikin dare suna ibada wanda wannan miƙewa cikin dare a ibada din ya fi falala fiye da duk wata as-sahar as-sahar shine fira zaman fira na dare shine as-sahar mutum ya raya dare yana yin wani abu can daban yana ta tukin mota ko yana ta dinki ko yana ta karatun da ba qur'ani yake karantawa ba ba tasbihi yake ba ba kuma zuwa ga Allah yake yana wani abu na duniya ko wannan shine as-sahar gashi nan wannan ba ta tulal layri yar as-saha saha wanda duk zai kwana tsawon dare yana kiwon tauraruwar saha to saha zai kwana a zaune shine zai zama ya rab kana as-sahar shine kwana a zaune kwanan zaune to wannan yafi komai falala yin qiyamul layli yafi kwana a zaune ana labari falala wa ahmadihi aqiba kuma yafi wato kyakkyawan makoma mutumin da ya tashi misali ya karanta izu guda a dare da wanda zai kwana tsakar dare yana kallon TV har gari ya waye yana kallon series ko har gari ya waye yana kan waya waya hannu waɗannan wayoyi masu kama da dujal yana ta yi shiga wannan duniya ya shiga wannan zaure ya shiga wannan lungu wane ne daga ƙarke zai samu abu mafi alheri babu shakka wanda shikanta Qur'ani din nan shine kaga ahmadihi aqibatan wanda ƙarshen sa yafi abin godiya da abin yabo wa huwa as-saharul mutawassit abinda aka ce kai na tashin dare mai kyau shine kai madaidaici allazi yanfa'ul qalba wal badana ka tashi tashin da zai amfani jikinka da zuciyarka wala ya'uqu an maslahatil abdi kuma ba zai lalata buƙatarka ba wa madaru riyadati arbabir riyadati was-suluki ala hadhihi al-arkanil arba kuma dama wato filin farfajiyar da masu kiwon zuciyarsu da raye zuciyarsu da ibada da kokarin samun halaye na kirki suke yi yana faruwa ne akan waɗannan rukunnan guda hudu sune mene sune ainihin wato zai wa as'aduhum biha man salaka fiha al-minhajan nabi nabawiyya al-muhammadiyya kuma shine mafi dacewa mafi sa'ada ga wanda ya ainihin wato tsaya akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake abun yabo wato akwai rukunnai guda hudu da ya ambata sune mene sune kaga akwai dai qiyamul layli barin magana itikafi azumi sune abin da yake nufi rukunnai guda hudu wannan abun guda hudu da ya ambata azumi da qiyamul layli da barin magana da kuma ainihin wato barin bacci ko itikafi azumi barin magana barin bacci to waɗannan guda hudun su yake nufi da arkanul arba'a duk wani mutumin da ke neman gyara zuciyarsa ta koma zuwa ga Allah waɗannan abubuwan guda hudu su yake ya rage cin abinci ya rage bacci ya rage ainihin wato surutu ya rage abin nan cin abinci kullum ya dinga lazimtar wurin ibada masallaci lokaci bayan lokaci yana yin azumi litinin alhamis ko so uku a mako ko kaza ko a wata ko ga sunan dai ya zama dai waɗannan su ne al'adunsa na rayuwa to za su raba shi da duk waɗannan shirman da mutane suke wanda kuma ya zama a iyanan bai karkace daga tafarkin manzon Allah zuwa irin karkacewar da al-ghalina masu zakewa suke yi ba. Akwai masu zakewa a al'amari waɗanda suke samun kansu a cikin lalacewa a cikin ibadoji da sauransu. Addinin musulunci addini ne da yake kamar da Allah ya ambata ummatan wasata wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, al'umma matsakaiciya wadda take tsaka-tsaki. To duk abin da za a yi, Qur'ani ya bada ka'idoji na wasatiyya, kamar da muka faɗa a ɗazu a karatun safe, akwai wato abubuwa iri uku: akwai ghali, akwai jafi. Ghali shine wanda yake mai tsanantawa, mutanatti'i, mutashaddidi, wanda yake wuce maka didarawa. To wannan dama lalacewa yake. Ma shahada hadha dinu ahadun illa ghalabahu, manzo Allah yace ba wanda yake tsanantawa kanshi addinin nan sai addinin ya galabace shi, sai ya kasa yi. Sannan yace innama ursitu bil hanafiyati samaha, an aiko ni ne da tafarki na addini mai kakke wanda yake lafiyayye. Ko kuma aljafi, wanda shi kuma baya yin komai sai shi mai duniya kawai yake biyawa, baya yin komai na ibada ko addini. To wannan shi ma lalatacce ne. Masu ainihin dace su ne a tsaka-tsaki, saboda wannan ita ce ka'idar ɗabi'ar da Allah ya mutane a kai game da komai. Buƙatuwarsu izuwa gare shi matsakaiciya ce, in yayi yawa yana iya zama ɓarna, haka in yayi kaɗan. Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ka'idoji da dama da suke gwada haka. Gashi na misali: wabtagi fima ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka minad dunya. Kaga tsaka-tsaki kenan. Kada neman lahira ya mantar da kai duniya, ko neman duniya ya mantar da kai lahira, sai ka haɗa biyun sai ka tsaya tsakiya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basti wabtagi bayna dhalika sabila. Kar ka zama mai bala'in ruwa wajen ciyar da iyalanka ko kyauta ko alheri. Kar ka zama ko mai sakin hannunka. Wala tabsutaha kullal basti, har ka zubar da komai, ka zama baka da komai. Sai Allah ya ce wabtagi bayna dhalika sabila, ka zama a tsaka-tsaki, kana ciyarwa kuma kana saving, kana ajewa dan kallon abin da zai kai ya kawo da makamancinsu. Kaga wannan ita ma ka'ida ce amma game da ainihin ɗabi'a ko ka'idar rayuwar mutane. Haka Allah ya yi magana akan ahlul kitabi, ya ce walau annahum aqamu tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim menene la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Sai Allah ya ce minhum ummatum muqtasida, daga cikin su akwai wasu al'umma wanda suke muqtasida, ai mu'tadila, suna nan akan tafarki madaidaici, ba su yi irin abin da Yahudu suka yi na bijirewa annabawa gaba ɗaya ba, ko kuma su yi irin abin da Nasara suka yi na maida annabawa alloli ba. Duk waɗannan qawaid ne qur'aniya jama'a game da alwasatiyatu samaha, wanda musulunci ke da ita. Haka akwai su ahadisai da birjik waɗannan ka'idojin, sanannu ne ga duk wanda ya san abin da karatu yake akai. Almuhim, waɗannan ka'idojin su ake ɗabbaƙawa a wajen ibada ma. Kar mutum ya tashi tsawon dare tun daga faɗuwar rana har asuba ya yi sallah, ko kuma kullun ya ta'azimi babu sharuwa. Mun ji cewa wannan ba ibada ba ce, kuma wannan ba tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane. Haka mutum ba zai ce zai fasa cin abinci, ko ya fasa aure, ko ya fasa shiga mutane da sunan ibada ba. Khairun nasi man yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahu. Wasa bai sai roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu dama. Wannan yace zai za a mishi fidiya, sayyidina Allah sunu kiradu kenan. Wannan yace shi zai daina shan ruwa gaba daya, azumi zai yi. Wannan yace shi zai daina kaza, zai daina bacci. Manzo Allah duka ya hana su, ya musu fada, har ya fito kuma cikin jama'a ya yi wa'azi na gaba daya, ya bayyana cewa waɗannan abubuwan da suke kyamata shine tafarkin rayuwarsa. Yana da matan aure, yana ci, yana sha, yana bacci, yana tashi. Yace kuma duk wanda ya karkace mu wannan tafarkin, to babu shi babu addini na. Dan haka riyaba irin ta ɗariƙun sufaye na mutaakhirina, wanda suke hana mutane cin abinci, su hana masu koyan tarbiyya irin ta su shiga cikin mutane, su hana su yin duk wani abu na ɗabi'a, to wannan ya saba wa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu shi a cikin addinin musulunci. A kulle mutum a ɗaki, ba za a bashi abinci ba, a bashi cikin duhu, ba za a bashi ya fito ba sai ya yi kwana da kwanaki, wani sai ya kwana 60, ana so wai sai ya kai wani mataki na kashafi da ake fata wai ai mishi. Dole da ƙarshe idan yunwa ta matsa mai, ya zama baya gani sosai, da abin da yake so zai fada dan ya tsira. Ko kuma da gaske shedan zai zo ya dinga visualizing mishi wasu abubuwa, sai ya ga kamar ya gansu. Babu mamaki da wannan ya faru a cikin tarihi. Irin waɗannan ana iya samu su, da kuma za ka iya gwadawa yunwa ta kai ta kawo maka, za ka ji ba ka gani. zaka ji gaba ɗaya tunaninka zai canza daga asalin tunani na ɗabi'a, zaka dinga tunani wanda yake abnormal, wanda yake ghair tabi'i, ba na daidai bane. To kai imagine mutum ya kwana 40 a wani ɗaki cikin duhu, ba kabari ba da rayuwar shi da komai, baya cin abinci, baya sha, baya fitowa, yana rike da wani carbi mai dubu, yana ta jan shi an bashi wani zikiri wanda bai da asali. Ya ma manta dare ne ko rana, juma'a ce ko alhamis, zai manta wannan lissafin. Daka ya fita daga cikin duniya, ya fita daga cikin ɗabi'ar rayuwa. To akwai tendency duk abin da aka ce fada, in ma dai ya fada saboda ya survive, saboda survival is ultimate, ko kuma da gaske shedan zai riya mishi cewa ya ga wani abu, sai ya ce Allah ya gani, ko manzon Allah ya gani, ko shehu wani ya gani, shikenan sai a fara celebrating cewa ai yayi wusuli, yayi wusuli cikin hauka ne. Ina fata mun gane wannan. Allah ya tsare mu. Malai ya ci gaba da cewa wa kana ko walam yaharif inhiraf al-ghalina wala qassara taqsir al-mufarritina, kuma ba zai zama ya gazawa waɗanda suke sun yi sakaci da addinin Allah ba. Wa qaddakarna hadayahu sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi wa qiyamihi wa kalamihi, mun ambaci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumin sa, game da qiyamul laylin sa, game da irin maganganun sa, duk wannan sun gabata. Falnadhkur hadayahu fi itikafi, yanzu bari mu ambaci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da itikafin sa. Kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya'takifu al-ashr al-awakhir fi ramadana, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin itikafi a goman karshen ramadana, hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla, yayi wannan itikafi har Allah ya dauki rayuwarsa. Wa tarakahu marra, Muslim ya fitar hadisi akan haka, Bukhari ma fitar da wata riwaya, dukkaninsu daga Aisha radiyallahu anha. Shekara ko ta shekara kwaya daya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wannan ainihin itikafi ba, faqadahu fi shawwal, sai ya rama a watan shawwal a bayan sallah kenan. Wa atakafa marratan fil ashr al awa fil ashr al awal, wata rana ya taba yi a goman farko, thumma al awsat, wata rana ya yi a goma tsakiya, thumma al ashr al akhir, sannan ya taba yi a goman karke. Wannan shine abin da yafi ka wanda ya tabbata a hadisan Bukhari da Muslim. Yaltamisu lailatal qadri, yana neman daren kaddara, wannan dare mai albarka da Allah ya ce daidai yake da dare dubu. Lailatul qadri khairun min alf shahr, daren da aka saukar da alqur'ani kacho kan din shi daga can sama cikin littafin kaddara da Allah yake ajewa zuwa wani database, wani store na musamman a sama ta daya, sama ta nan kasa, inda aka zo aka aje shi. Shine Allah, inna anzalallahu fi laylatin mubaraka, inna anzalallahu fi laylatil qadri, da Allah ya bada labari saukar da qur'ani ga baki dayan sa daga can zuwa wannan ainihin ma'ajiya, daga nan jibril ya dinga daukowa kadan kadan yana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga gudun bukata. Fadawama ala atikafihi hatta lahika bi rabbihi azza wa jalla, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dimanci itikafin nan har ya koma ga Allah ubangijin sa madaukakin sarki. Wa kana ya'maru alhamdulillah alaikum assalamu, wa kana ya'muru bi khiba'in fayudrabu lahu, ya kasance yana umarni a kawo khiba, shine kamar a ce kibikul, ko ai mishi dan kubba haka, dan daki ko dan wani maboya, a dan kare mishi da kwali misali, ko da wani dan itace, ko da labule, ko wani abu makamancin haka, ko wani dan tanti da za a buga, shine khiba, maboya, haka ake karantawa da wasali kasa, bi khiba'in fayudrabu lahu fil masjidi, sai a buga mishi wannan yan rumfa a kafa mai ita a masallaci. Yakhlu fihi bi rabbihi azza wa jalla, a cikin wannan yan rumfa yake buya, yake kadaituwa da Allah ubangijin sa, yana ibada. Wa kana idza arada al-itikafa sallal fajra thumma dakhala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai itikafi da yayi sallah asuba, sai a lokacin yake fara itikafin sa, ba irin yadda mutane suke yi a nan kasar ba. Saka galibi a nan kasa, in za a shiga itikafi da yamma ake shiga, sai a tafi, sai a bari, sai gab da faduwar ruwa, gab da shan ruwa, sai a je a shiga. To ba sunna bane, malikiya ce. Ina fata mun gane wannan. Haka wajen fita itikafi, ana fita itikafi ne da zaran an ga wata a daren sallah kenan, ba a kwana a ce wai sai an je masallaci sannan a dawo gida, wannan ma malikiya ce ba sunna bace, amma yanzu da yake bala'i ya bala'i a mutane sun nene shi saboda da haka za ka ganin itikafi da kayayyakin sa masallatai kama yan kaura, to yanzu ba a bari a shiga da kayan masallaci saboda ba a san ko ban bane a ciki, ban san ya suke da kayan ba, ina wanda suke yi wannan itikafin. A takaice jama'a, da zaran an ga wata daren sallah din nan ko, to ai watan azumi ya wuce, an shiga daren Shawwal yanzu ko babu wani itikafi, sai ka tafi gida kawai ka je kai wankan ka kai bacci, in gari waye ka wankan sallah kaka je masallacin Idi buji-buji haka kamar an tsinto ka a daji. Na'am. Ba dole sai an kai ranar sallah ba, itikafi ba dole sai an kai daren sallah ba, in kana cikin yi ko kuma baka yi niyyar kaiwa daren sallah ba za ka iya fita, amma yafi falala dai a yi a wannan daren raku na karke din, ma'ana in kana so ka yi dare biyar to kar ka fara daga 20 ga wata sai ka bari sai 24 misali, ya zama shine karke haka in uku kake so, ya zama dai ka yi a darurrukan karke din yafi falala kwanaki 10, amma in za ka rage to ka rage daga farko kar ka rage daga ƙarshe. Yes. Wa alaikum salam. Kuma sallah muna zuwa kan shi. Sai tarayyar. Allah kiyaye ka. Wai ce yayi tikafi hadisin da ke to sai masallatai uku ba. Shine ce ka ba hankali muna zuwa kan shi. Na'am. Wa kana idza arada al-i'tikafa sallal al-fajra thumma dakhalahu fa amara bihi marratan, ya kasance idan zai yi itikafi sai ya salla asuba sannan sai ya shiga cikin wannan ɗakin nasa, fa amara bihi marratan, wata rana sai ya sa aka je aka buga mishi ainihin wannan ɗan ɗaki nashi na kyalle ko makamancin shi, fa duriba aka je aka buga, fa amara azwajahu bi akhbi'atihinna fa duribat, sai matan gidan su ma suka sa aka je aka buga musu. Idan ka tattara riwayoyin da aka ruwaito na Aisha a cikin littafin Bukhari da Muslim da musannad na Ibn Abi Shayba da littafin ainihin wato Sunan al-Kubra na Baihaqi da makamantan sun ka tattara riwayoyin, abinda zai baka cikakken picture din shine manzo Allah ne yace zai yi itikafi, sai Aisha take cewa to ni ma zan yi, yace to shi bismillah Allah ya bada sa'a, sai Hafsa ta ji labari sai ita ma ta aiko aka tambayan mata za ta yi, kuma sai yace babu laifi Allah ya bada sa'a ai neman lada ne, to sai mace ta uku ita ce Zainabu bintu Jahsh, kamar da zo a riwayar Ibn Hibbana mai riwayan yace wa kana timra'atun ghayuran, mace ce mai bakin kishi irin kishin da mata suka saba da in naga kishi ta tayi ka ba ni ma sai nayi. A cikin dukkan riwayoyin Ibn Hajarin yace shi dai bai ga inda aka ce ita Zainabu yar Jahsh ta ma tambaye Annabi ba, a zahiri kamar ita bata ma tambaya ba kawai, inda ta ga wancan ta yi wancan ma ta yi sai ta maida abin yayi, sai ita ma ta dauko nata ta kafa, to da manzo Allah ya zo ya ga wato wuri hudu kizikul guda hudu da nashi da na Aisha da na Hafsa da na Zainaba, sai ce waɗannan fa aka ce matanka ne suka sa, sai ce to ni na fasa wannan ba dan Allah bane, sai fasa kawai ce ni na fasa, shine wanda ya rama din a wata shekara da sai ga ya tashi kuma sai suka tashi, ashe ko da gaske ba da Allah bane ko, da suka ga ya fasa duk sai suka fasa su ma kowa ta kuma ɗakin ta tana kunkuni mata kenan, wani lokaci sai an dinga musu irin wannan abin nan din irin wannan dokar soja din ko dokar soja. Na'am. Sai yace falam ma sallal fajr faduribat fa'amara azwajuhun azwajahu azwajuhu fa bi akhbi'atihinna faduribat falam ma sallal fajr nazara, da ya salla asuba ya duba fara'a tilkal akhbi'a, sai ga waɗannan kibikul har guda hudu, fa'amara bi khiba'ihi faquwida, sai ya sa aka naɗaiɗaye mishi nashi aka warware shi aka yi ainihin wato packaging ɗin shi aka mai da shi cikin rigar shi aka aji, wata rakal itikafa ya bar itikafin fi shahr ramadana hatta atakafa fil ashr al awwal min shawwal, sai a kwanaki 10 na farkon shawwal, haka Bukhari ya fitar da ainihin wato al-imamu abin da Abu Dawud da sauransu da sun fitar da riwaya akan haka, shine Bukhari ya hujja da shi akan halastin itikafi ga mata, kaga ai bai ce musu bai halasta gare ku ba, amma wani dalili ne wata maslaha ce dan karke in ya zauna din a haka to zai sa dauka a wurin ma sai an yi rabon kwana, a wurin ma an ga yana magana da wata sai wata dauka in ya ga magana da wannan to ita ma fa sai ya yi da ita, za su maida abin ya zama kuma ba wurin ibada ba, wurin wani gasa da neman shiga a gummuji, to shine kawai sai yayi aiki da kaidar darul mufasid muqaddamu ala jalbil masali, ka zo ana kokowa masallaci kawai shine tashi abin shi.
Wa kana ya'tikifu kull sanatin 10 ayyamin,
sai manzo Allah ya kasance yana yin itikafi a kowane wata a kowace shekara kwana 10. Falamma kana al'amu falamma kana fil amil ladhi qubida fihi, yayin da ya rayu a shekarar da Allah ya karbi rayuwarsa, a ita kafa 20 yawman, sai itikafi na kwanaki 20. Wa kana yu'ariduhu jibrilu bil qur'ani kull sanatin marra, jibrilu alayhi salam ya kasance yana zuwa ya mushi mu'arada, ya gabatar masa da alqur'ani, su yi karatun alqur'ani da shi da jibrilu, ana wato karar lallausa haddasa, ana bibiyata, ana mushi bayani akan hukunce-hukunce da ka'idojin da Allah ya karantar da shi a cikin alqur'ani. Wannan shine asalin mabda'i na tafsiri jama'a a cikin sunna. Duk wanda yake cewa wai babu tafsirin azumi a sunna bai san sunna bane, wannan shine asalin shi. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk watan azumi yana zama da malamin shi su yi karatun qur'ani na musamman, bayan karatun da ake a duk cikin shekara na kawo mushi wahayi da kawo mushi ainihin karatuttuka da shar'o'in da Allah yake shar'antawa ko, to idan azumi ya zo kuma sai a ƙara yawaita karatun. To karatun ba zaman tilawa kaɗai bane, karatu ne na ana karantawa, ana bi, ana fahimtar ma'anoninsa, shine ake da matsayin tafsiri. Amma ba ga ƴan ɗariƙa an sa su kare wasu biyoyinsu sai su yi tafsiri da yake azumi, ai shi ma bid'a ne. To ka'ida shine duk wanda yake yin wani abu aka ce kana yin kaza, sai ce ai kai ma kana yin kaza ko, wannan magana itirafi ne akan yayi da nashi babu kyau, ya rage yanzu yana so ne ku yi tarayya a cikin barna. Duk wanda aka ce ya kake sata, yace to ai kai ma kana ƙarya, yayi da sata babu kyau kenan, ya rage, to yanzu sai duka in barna ne duka sai ku bari kenan ko, eh duka barna ne sai ku bari, ba a ce to shikenan kowa ya ci gaba da nashi ba, a wannan ba gaskiya bane. A takeice wannan shine asalin wato abinda ake yi na karantar da alqur'ani a watan azumi. To da haka jama'a mu gane, a watan azumi ba ana takaituwa ne kawai akan saurare ba, ana so ne kai ma ka ci gaba da yin hadda da muraja'a da tilawa da yin musaffa, sannan kuma da sauraron ma'anoni din na alqur'ani. Ba wai ana takaituwa akan abu kwaya ɗaya bane kawai, wani shi ba ruwan shi shi dai kawai ya sauka, ba ruwan shi da wuraren karatuttuka ko sauraron malamai ko bibiyan ma'ana alqur'ani. Wani kuma abin da ya damu da shi kawai tafsiri, zuwa tafsiri kwaya ɗaya da ya zaɓa wa kanshi ko kwaya biyu kuma kamanci haka. To sai ka haɗa dukkanin abubuwan, karanta tilawar, tadabburi, sauraron ma'anoninsa da kuma aiki da shi, duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan. Sannan kuma mutanen da suke makaranta alqur'ani da ƴan makaranta da ustadai da mahaddata su yawaita zama da junansu suna karanta wa junansu, shine mu'arada. Ba wai kawai irin wannan musaffa da ake yi irin ta gargajiya ba, kawai wane karanta shafi, wane karanta shafi, wane karanta sumuni, wane karanta sumuni, ba iya nan ba. Dole sai ana fahimtar ma'anar jama'a. Na daga cikin hadari mummuna fa wanda muke fama da shi shine mahaddata Qur'ani da ba su san ma'anar abin da suke karantawa ba. Sayyidina Umar doka ya bayar cewa Allah ya kuri alquran illa alimun bil arabiya, kada wanda ya koyar da qur'ani sai wanda yake ya san arabiya. Amma yanzu lil asaf mutumin da yake karanta alqur'ani bai iya da irabin wani koda aya guda daya a cikin qur'ani, kaga wannan ba karamar karisa bace. Suke zama mutane yan kalakatu, suke zama yan boko haram, suke zama yan kaza, saboda ba sa fahimtar abin da suke karantawa na ma'anonin. Kuma an waye gari society din yayi recognizing wannan matsayin way of life. Mutumin da ya iya qur'ani yanzu bai san fasara komai ba, sai a dinga bashi karaman malanta, ana mai akramakallahu arama har ya dauka daga shi malami ne, alhalin turin jahili ne shi, bambancin shi da kasar kawai, kasar baya cin abinci baya bacci, wanda ya da qur'ani bai san komai ba, bai san ma'anar qur'ani ba, yana dauke da dimbin ilimi amma bai san abin da yake dauke da shi ba. Kamar sai al-himari kenan da qur'ani yace ku ka imagine, a ce misali yanzu ga wani a karatun boko ya hada ce duk formula da take cikin wani ilimi amma bai san ma'anar ta, zai yi a ce masani ne a wannan ilimin, bai taba yiwa ba. Dole sai in yana iya exploring abin da ke cikin su, yana iya bayanin su, yana iya applying din su a cikin ainihin wato rayuwar da ta shafi wannan ilimin. To irin wannan shine hatsarin da ake ciki, dan haka mutanen mu ba sa iya gabatar da irin wannan dabi'ar amma an kaje inda ake karanta alqur'ani da gaske zaka tar dalibai suna yin haka a zauna cikin watan ramadana sai a ce to kullun zamu karanta izu guda izu gudan nan zamu takaito akan karanta shi bayan an karanta shi kuma sai ai intikha'in wasu abubuwa dake cikin shi na fiqhu da ainihin asbabun nuzuli da fawaidu da wane ne sai a tattauna akan su sai ga irin wannan ilimin ba zaka taɓa manta shi ba duk wanda ya zauna inda yake wannan karantawa zai iya bada wannan labarin duk sanda ka karanta wannan ayoyin zaka ji kana iya istidarin wannan tattaunawa da waɗannan ma'anonin saboda an yi shi ne da kai kai participating a ciki to amma zaka yi wannan participating ya zama kawai kai doran matanin ka haddace ba za ka iya ba da haka barna ce aka bi mana ita cewa wanda suka san larabci ba su san qur'ani ba wanda suka san qur'ani ba su san larabci ba kowa kuma yana ganin daya akan a matsayin da isa ba suna wa juna kallon raini yan arabiya suna ma yan islamiya kallon raini yan islamiya suna ma yan arabiya kallon zindigai ba ka kira yau banza duk wannan sharrin turawa ne da suka kawo muka kasa gyarawa abubuwan mu seta su su dace da al'adar mu da dabi'ar mu da addinin mu Allah ya sa mu dace a takeice malam ya ci gaba da cewa falamma kana fil amil ladhi ko mun karanta na falamma kana fil amil ladhi qubida fihi ay takafa 20 yawman wa kana yu'aridu jibril bil qur'ani kulla sanatin marra falamma kana al amil ladhi aradahu كان ذلك العام عرضه به مرتين وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة يا قسن تينا قبط ميد القرآن قوة شكرا سؤالا فعرض عليه تلك السنة مرتين أولا شكرا سي قبط ميد شي سبي وكان إذا أتكفى دخل قبته وحده يا قسن تينا إتكافي ينا شقا ونن قبطاش شي كأيك شقا وكان لا يدخل بيته في حال إتكافي بايا شقا جدنسا tare da cewa gidan da masallacin katanga guda ce baya shiga cikin gida illa li hajatil insani sai dan buƙatar dan adam shiga bayi zagayawa dan yin bayan gida ko wanka ko makamancin abu ire-iren waɗannan ko zai nemo kalacin da zai asubanci zai sahur ko wanda zai buɗe baki waɗannan abubuwan su suke fitar da shi kena inda ba inda kake da ma waɗannan a cikin masallaci baka bukata ka fita wa kana yukhriju ra'sahu min almasjid ila baiti aisha ya kasance yana leko da kanshi daga cikin masallacin zuwa ɗakin aisha domin akwai window da ya hada masallacin ko kofa da ta hada masallacin da ɗakin aisha akwai entrance tsakanin masallacin da ɗakin aisha ko to sai miƙa mushi kanta ya daga cikin masallacin faturajjiluhu sai ta taje mushi kanshi mun karanta ba cewa manzo Allah yana da gashi wanda har yana zuba akan kafadarsa yana da gashi to wannan gashin nashi kullun yana gyara shi matar shi dinnan matar kwarai ce yar mutanen kirki sai ta dinga taje mishi gashin wata gusiruhu sai ta wanke mishi kanshi wa huwa fil masjidi yana cikin masallacin ya mika mata kanta wanki wa hiya ha'idun alhalin kuma ma tana haila ma'ana tana cikin halin jini ba ta ma azumi kenan wata kila ita a rana ba ta yi azumi ba inda rana ne musamman ko wa kanat ba'du azwajihi tazuruhu wa huwa mu'takifun an samu ma mata da take kai mishi ziyara masallacin yana cikin itikafi ita ce wace safiya ko kamar yadda ya tabbata a hadisi fa idza qamat tadhhabu in ta miƙe za ta koma gida qama ma'aha yaqlibuha sai ya miƙe tare da ita ya raka ta sai mata rakiya ya taka mata wa kana zalika laylan wannan abun ma ya taba faruwa ne cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai raka ta sai wasu musulmai suka ainihin ganshi sai suka yi salati suka yi tasbihi suka wuce suka za su sauri su wuce manzo Allah ya ce ala risulukuma ku tsaya ku gani ci aya manzo Allah ya ba ku mai ce innaha safiyatu bint huyayya ai mata ta ce wance gata kar ku je suka ce ai mun san ba matsala manzo Allah ya ce inna shaytana yajri min ibni adama majrad dami shaytan na ratsa wa dan adam ko ina a jikinsa duk inda jini ke iya kaiwa ma'ana inda jini bai iya kaiwa ne kawai shaidan bai iya kaiwa kaman bakin faratu misali da tsolan gashi da makamantansu manzo Allah ya musu bayani dan kar su fita da kar su tafi da shubha su je su faɗi wata magana da za su samu matsala da imaninsu sai ai sun ga manzo Allah da wata mata cikin dare a masallaci yana itikafi shaidan na iya musu wannan mugo magana dan haka manzo Allah ya tsaya ya musu wannan daga cikin da malamai suka fitar da kaida ainihin wato ta'khirul bayani an waqatil hajati la yajuz jinkirta wani bayani a lokacin da za a buƙace shi bai halasta ba wata kila manzo Allah ya ce to bari in bar su sai da asuba na yi wa'azi in yi magana kafin asuba hala sun je sun yi dubar da zasu ko sun fada wa wani ko sun fassara ko sun yi tawili sanda a cikin bayan sallah asuba yace bari ya wa'azi akai ya riga ya zama issue ya riga ya zama matsala a cikin al'umma so ba a jinkirta wani bayani lokacin da ainihin wato ake bukatar sa walam yubashir imra'atan min nisa'ihi wa huwa mu'takifun la biqublatin wala ghayriha bai taba rungumar wata mata ko ya sumbance ta ko ya mata wani abu da duk za a ji dadi da ya mace ba alhalin yana itikafi kamar yadda Allah ya hana karara wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bu wannan doka ta alqur'ani dan haka duk wanda zai itikafi to ba a wata alaka da mata aure a wannan lokacin koda waya ce ba za ka buga mata ka mata wani zance mai dadi ba ba a yi wa kana idza atakafa turiha lahu firashu ya kasance idan yana itikafi ana shimfida mishi abun kwanciyar sa wa wubi'a lahu sariruhu sai a sa mishi gadansa fi mu'takifi a cikin wannan dan kibikul da ya ware wa kanshi wa kana idza kharaja li hajati ya kasance idan ya fita zuwa wata bukatar shi marra bil maridi ya wuce ya ga mara lafiya wa huwa ala tariqihi yana hanya zuwa wannan bukatar tashi fala yu'arriju alayhi wala yas'alu anhu baya kula shi baya ce mishi ya jiki baya daukar shi da wata da wani muhimmanci hadisin da zai da wannan hadisi ne dha'ifi jama'a a cikin shi akwai a cikin sa da shi akwai Lays ibn Abi Sulaym sannan akwai wani hadisi da yazo ma'ana duk riwayoyin da suka zo cewa mara mai itikafi zai iya zuwa ya gaida mara lafiya dukan su tsakanin da'ifai ne da munkarai har da ma maudu'i wanda yabo da cewa al-mu'takifu ya'udul marib wannan maudu'i ne mal albani a cikin ad-da'ifa ya tabbatar da cewa hadisin bai tabbata ba a lamba ta 4600 da lamba 79 haka kamar yadda muka ji a baya ya tabbata daga Aisha Allah ya kara mata yadda a matsayin mawqufi al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani ya fitar da Abu Dawud cewa alaiti as-sunnatu 'ala al-mu'takifi alla ya'uda marida abinda yake sunna ga mu'takifi kai ya zo ya gaida mara lafiya kaga irin wannan dama ya da hukuncin marfu'i kenan abinda ya tabbata shine mai itikafi baya zuwa gaida mara lafiya baya zuwa jana'iza baya ballantana kuma daurin aure ko taron siyasa ko wani mitin na wani committee na marayu a masallacin angosu ko da a masallacin da yake itikafin ne kuwa ke duk baya yin wannan duk wannan abin duniya ne ba a yin su so ake kawai tsakaninka da Allah kawai zakai banda tsakaninka da bayin Allah wa atakafa marratan fi qubbatin turkiyatin wata rana ya taba yin itikafi a wata wani dan cubicle wani dan makewayi da aka kewaye masa dan kankani shine ma'anan turkiya ana dan kankani waja'ala ala siddatiha hasiran sai ya sanya tabarma ya kare kofar shiga cikin wurin kofar da ake shiga sai ya sanya tabarma ya kare kofa kullu hadha tahsilan limaqsudi litikafi wa ruhihi wannan duka kokarin samar da ainihin manufa da asalin abin da ake so a samu a cikin itikafi akasa aksa ma yaf'aluhu al-juhal wannan shine akasan abin da jahilai suke aikatawa a yanzu min ittikhadhil mu'takafi mawdi'a ishra ta hanyar maida wurin itikafi ya zama mawdi'a ishratin wurin yin ishra lafazin ishru zaka mishi wasali kasa ma'anan shi as-suhba min al-ashir da ake cewa al-ashir da annabi yace a cikin hadisi takfulna al-ashira ay takhurna sahiba wato kuna kafir cewa abokin zama mutum mai da itikafi wajen ainihin tarayya da abokan zama wajen fira haka ce al-ashiru yana iya daukar ma'anar kabila yana iya daukar ma'anar ainihin kawaye ko abokai yana iya daukar ma'anar miji ko mata a cikin waka da Laraba da wannan yake cewa menene ila anta hamatnil ashiratu ko ila anta hamatnil ashiratu kullaha wa ufritu ifradal ba'iral mu'abbadi inje tarafa yace yana ta shan giya yana ta iskanci da fade da duk wani aikin banza ila anta hamatnil ashiratu kullaha har sai da gaba ɗaya dangi suka yi baran-baran da ni aka ware ni inda ake ware mahaukacin raƙumi shi kuma labidi yake cewa wa humus suqatu idhal ashiratu afza'at wa humus suqatu idhal ashiratu afza'at sune masu kawo ruwa su shayar idan dangi suna cikin bukata da wahala wa humu fawarisuha wa hum hukkamuha sune kuma mahaya sojoji kuma sune shugabanni al ashiru ma'ana shikenan idan kai mishi ainihin wato fataha to idan aka zo za a mai da shi lafazin abin nan sai a ce ishra ishra shine wato abokan zama din gashi nan wa ashiratu hullati tu'yihi go da dangin sa mutanen gidan sa da suke rike da shi idan kuma kai mafataha kamar da kowa sani ya koma goma kenan ashara ishra ko kuma ushra menene ushra daya bisa goma daya bisa goma shine ushra ishra shine wannan da ake magana anan abokai ko abokan zama ko dangi to akwai wanda suka mai da wurin itikafi ya zama wurin tara abokai tun zamanin Ibn al-Qayyim kenan fa ba yanzu aka fara wannan mugu yanzu wani za shi itikafi ma zai danna wa waya shi data ne kawai tafi da ita ya cika ta da data in yaje yana ta daukan hotunan shi yana selfie yana nunawa gashi a cikin masallaci da itikafi gashi ana tahajjudi gashi kaza wannan idika ga wannan kauyanci ne jama'a tura su mai da mutane kawai yan kauye da marasa tunani mutum yana dawafi yana daukan hoto yana nunawa Allah kake ya ko mutane da kake nuna musu ai an san maka ka tafi dole kan ba za ka bari aikin kai ba sai ka saka abin nan a cikin riya a ciki hatta bayyana ma a iya gane riyarka ka ji kenan tun zamanin su ana irin wannan itikafi kaje ka tarar da mutane an yi group group ka a tafira wani ya fita ya je tsaya bakin masallaci ya ci tsire da daddare ya ji BBC ya tattauna da wani ya zauna gun mai shayi duk a bakin masallaci ba ake wannan wallahi jama'a babu za'ida a cikin ta ya zauna a dafa mishi indomie har ai musun kwallar da shi ya tambaya wai wasan nan na Manchester yau nawa ka tashi ne ko ya kasuwa ne wai me ake ciki na rantsi da Allah akwai wanda ya buga min waya yana min tambaya akan irin wannan shi fa yana itikafi amma kullun sai yayi maganganu da suka shafi business din shi yaran shi suna bugo mishi waya daga kasuwa shi kuma yana ba su amsoshi yana gaya musu a sai kaza a siyo kaza an so kaza sai bai itikafi kake wada ka tashi kai ka tafi kasuwa kai ka kuma kasuwa bunka wai to ai shi in ya kashe wayar ai za a samu matsala nace ah to shi ma itikafi an samu matsala ai mana ba za ka iya rubuwa da duniyar ka ba kenan ba za ka iya ba to duk wannan abin kaje tun zamanin su Ibn al-Qayyim ashe ana yi mai da itikafi ya zama wurin rayuwa ta duniya wa majbalatan lizza'ina da kuma wurin tara masu zuwa ziyara za a ta kawo maka ziyara dalibai da yan uwa da yaya wani ma matar shi za ta saka yayan duka a mota da daddare a je a ce ku zo ku ga abbanku na itikafi a masallacin kaza sai su zo a zauna a tafira su ta guje-guje a cikin haraba masallaci duk ana yi wannan akwai masallatan da sai da suka haramta yin itikafi gaba daya a wuraren su saboda an mai musu da shi kasuwa an mai musu da shi kawai wani abu daban ga cakuɗeɗeniyan maza da mata da ɗaga murya sahab a cikin masallatai duk abin da ya haramta an je an yi a masallatan musamman birane irin Kaduna Abuja Kano da makamantansu nan saboda ƙauye ne hala ba taɓa ganin wannan ba nan ba nan zariya ai ƙauye ce yanzu ba ta da in ba dan ilimi ba zariya mai zai da ita sai dan ilimi kawai shine kawai mai da ta birni shine a cikin duka rukunan birnantaka kawai ilimi ne zariya take da shi da kullu saraha ko yawa zage-zage su yi haƙuri shikenan yace wa akhadhihim bi atrafil ahadith bainahum da kuma yin fira tsakankanin su ai ta yin ta'i tsakankanin juna wani ya zo itikafi wani ya zo itikafi wani ya yi baki suna tafiya sai shi ma wannan zai ce dama waɗannan ƴan uwan kan ce ai wani da ka gani eh wannan alhaji da ka gani ai da babana da baban shi ai ka ba suke ce au ikon Allah to Allah akwai wata kasuwanci dama da nake so in Allah da zama zan ba komai dama ɗana neman admission naga wani ya zo wurinka dama wannan ɗan siyasan ka san shi ne ai ka zai ai ta fira kawai fa hadha launu malai ce wannan wani nau'i ne daban na itikafi wal itikafun nabawiyyun launu irin na manzo Allah kuma daban ne wannan daban irin na manzo Allah daban wallahu almuwaffiq Allah ya fi sanin daidai ba irin na manzo Allah bane wannan duk wanda yake irin wannan ya je ya canza ya tuba ba irin na manzo Allah yake yi ba sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. To kamar yadda wani dan uwa anan yayi magana, akwai mas'ala dangane da ainihin wato itikafi da ake yi a masallatai, kamar yadda muke ambata a masallatai na anguwanni, na garuruwa, na birane, waɗanda suka wannanci masallatai guda uku sune Baitul Maqdis, Makka da Madina. Akwai maganganu da zamu karanta a takeice kwarai daga wannan littafi na Silsilatul Ahadithus Sahiha wa Shay'un min Fiqhiha wa Fawaidiha, ta babban malamin hadisi Muhammad Nasir Din Al-Albani. Wannan dake hannu na jama'a shine mujalladi na 6 kashi na 1 a ganshi. Littafi ne ainihin daya tamkar da dubu daga cikin littafin takhrijin hadisai, wanda malamin hadisin zamanin nan Muhaddisud Diyar Shamiyya Malam Muhammad Nasir Din Al-Albani, Allah ya gafarta mishi, shine yayi shi. A cikin wannan littafi gashi a lambar hadisi na 2786 yace la'atikafa illa fil masajidis salasa, babu itikafi sai a masallatai uku. Malam yace akhrajahu al-Isma'ili fil Mu'jam an shaykhihi al-Abbas ibn Ahmad al-Washa qala haddathana Muhammad ibn al-Faraj والبيهقي في السنن من طريق محمد بن آدم المروزي كلاهما عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل قال قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود. حذيفة ابن اليمان ببن صحابي الله يغفر تمشي كارا مشي الدا يتشي دا صحابي دا أنسى عبد الله دا مسعود رضي الله عنه وأن حذيفة يتشي دا شي قوم عقوف بين دارك ودار ابي موسى. ga wasu mutane suna itikafi a masallaci dake tsakanin gidanka kai Abdullahi da gidan Abu Musa al-Ash'ari. la tughayyir wa fi riwayatin la tanhahum, bazaka canza wannan abun ba, a wata riwayan bazaka hana su ba. wa qad alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, alhalin ka san manzon Allah ya ce fadhakarahu, malai yace sai ya ambaci wannan, ka san manzon Allah ya ce babu itikafi sai a masallatai guda uku. fa qala abdullahi, sai malam abdullahi dan mas'udin yace la'allaka nasita wa hafid tayus, kai ka manta yadda karatun yake ne, su kuma sun riki tayus suna da hujja abinda suke. au akhta'ata, ko kai kuskure ne, wa asabu, su kuma sun dace. qultu, ni malam albani sai nace wa hadha isnadun sahihun ala shart ash-shaykhaini, wannan isnadi ingantacce ne a sharadin Bukhari da Muslim. wa qaul ibn mas'ud laysa nassan fi takhati'atihi li khuzaifata, magana ibn mas'ud ba magana ce da take karara akan kuskurantar da Khuzaifa ba, fi riwayati lil-lafzi al-hadith, akan riwaya da yayi, balla allahu khata'ahu fi istidlalihi bihi ala al-uquf alladhi ankarahu Khuzaifa, tayu yana kokarin nuna kuskuran kafa hujja ne, amma bai da wani nassi cewa annabi ya canza wannan karatu, sai dai yana ganin ba haka karatun yake yadda Khuzaifa ya dauka ba. la ihtimali an yakuna ma'ana al-hadith inda ibn mas'ud la'atikafa kamilan, tayu ibn mas'ud shi yana fahimtar cewa wannan hadithin yana nufin ne itikafi baya zama cikakke sai in a masallatan nan guda uku ne, ka qauli sallallahu alaihi wasallama, kamar da manzon Allah yace la imana liman la amanata lah, babu imani ga wanda ba shi da amana, ai bai da cikakken imani kenan. wala dina liman la ahada la, babu addini ga wanda baya cika alkawari, ma'ana bai da cikakken addini, ba a cire mishi aslul din ba saboda bai da amana ko ba shi da cika alkawari. to haka wannan ma ba a cire mishi aslul itikafi ba saboda bai yi a masallacin ba, sai dai an cire kamala. tayu abinda yasa ibn mas'ud bai yadda da karatun da wane wannan malamin ya gabata mishi ba Khuzaifa kenan, wallahu alam. sai Albani yace thumma ra'aytu at-tahawiyya qad akhraja al-haditha fi al-mushkil min al-wajh al-madhkur wa da'a naskhahu, sannan naga tahawi al-imam at-tahawi shi kuma ya fitar da hadisin a cikin sharh mushkil al-athar, sai yace hadisin mansukhi, sai Albani yasa alamar motsin rai yace mansukhi ne babu hujja. wa kadhalika rawahu Abdurrazzaq fil musannaf, haka Abdurrazzaq as-Sanani ya rawaito wannan magana a cikin musannaf dinsa. wa anhu at-Tabarani, shi kuma Tabarani daga Abdurrazzaq as-Sanani an ibn Uyayna bihi illa annahu lam yusarrih bi raf'i, shi ma ya rawaito shi ba tare da ya sarraha cewa hadisin ya tabbata ainihin marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. nan da ya ci gaba da tattaunawa akan mas'alolin da yadda suke da malaman da suke magana akan hadisin, to bayani game da fiqhu girangare da shin wannan hadisin za a aiki da shi ko ba za a aiki da shi ba, za a takaitu akan masallatai ukun nan su kadai ne ake itikafi banda su ba za a yi ba ko koya za a yi. Sai malam ya ce wa alam, ka sani ya kai dan uwa mai karatu, annal ulama akhtalafu fi shartiyatil masjid lil itikafi wa sifatihi kama tarahu mabsutan fil musannafain. Malamai sun yi sabani game da sharadin itikafi, shin sai a masallaci ma tukunna ko ka zaka iya dakin ka, sannan masallacin wani iri wanda ake salawatul khams ko ko hadda na kasuwa wanda babu limami ratibi ko ko sai na juma'a ko sai in juma'a za ta ratsa ne sannan zaka je kai a masallacin juma'a, in zaka yi daga asabar zuwa alhamis ba sai ka je sallar masallacin juma'a ba, dai akwai wannan maganganun duka akwai su ba wai guda daya ce kawai cewa masallacin juma'a ba. To kaga dama ka'ida shine fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah, wadannan duk malamai ne Allah bai aiko kowa a cikin su, maganganun ne wasu na sahabbai, wasu na tabi'ai, wasu na atba'u tabi'ina, wasu na malaman da ke kasa da wadannan, dukkanin su Allah bai aiko kowa ba, sai wanda Allah ya aiko shi shine shi da kanshi yace shi da ya kawo shari'a itikafin, sai yace kuma ba a yi sai a wurare kaza. To ya kamata mutum musulmi ya fahimci abin ne mai sauki, ibadar aikin hajji wajibi ce amma ba a yi ta sai a Makka. Rashin samun zuwa Makka da baka yi ba, in dai baka samu hali bane bai zama na kasa a gare ka ba, kuma bai baka dalili ka ce bari ka je dutsen garin ku ka hau ba, inda yan shi'a suke suna zuwa su hau duwatsu a wasu garuruwa ranar Arafa. Aikin hajji ya fada a kanka, umara ta fada a kanka, sai ka samu halin guziri da amincin hanya zuwa kasa mai tsarki danyi. To ina kuma ga itikafi wanda shi mustahabbi ne, mutane ai ta fituna da su akan cewa dole sai sun yi a wuraren da shari'ar da suke kokarin bi bata halasta ba, tunda dai yanzu wannan nassi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yi tabbas a iya mishi waccan fassara irin wadda malam yace wata kira ce, amma dai zahirin sa baya nuna haka, saboda wancan abinda ake magana akai kabiyar la imana liman la amanata lahu wa la imana liman la ahada lahu, wadannan sun zo ne a mahalli na tsoratarwa game da gujewa wadannan ayyukan, wannan kuma ya zo ne a mahalli na bayanin ka'idar wata shari'a, ka'idar wata ibada, da haka mahallin su ba guda bane. Ina fata mun gane abinda suke wato manufar zantuka bayir dai bane. Akwai hadisi da suke ba magana tsoratarwa akan wasu laifuffuka kaza da kaza, a ce wanda ya kaza ba ni ba shi, wanda ya kaza kaza, to so ake a nuna maka nauyin laifin da ka guje mishi. Wannan kuma bayanin shari'ar da Allah ya saukar ne, manzo Allah yana bayanin abinda Allah ya daura mishi na cewa ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, bayanin nan malam Albani a cikin manzila binnan sun littafin nan kankani manzatu sunna fil islam yace bayanin iri biyu ne, akwai bayanu tilawa da kuma bayanu ma'anar tilawa, bayanin ya za a karanta alqur'ani da kuma bayanin ma'anar abin da ake karantawa. To shine fassara da manzo Allah yake kenan anan. Allah yace kar ku kusanci matan ku alhalin kuna itikafi a masallatai, yanzu aka dauki wannan itlaqin lafazin, to duk abin da ya amsa sunan masallaci ya halasa itikafi a cikin shi kenan. To wanda suka yi kaidi sai juma'a, ta ya suka yi wannan kaidin, su suka ba kansu fatawa bari su yi kaidin cewa sai na juma'a, musamman ga wanda zai yi sallar juma'a a cikin tsakankanin waɗannan kwanakin don kada juma'a ta faɗi gare shi. Wannan duka maganganun malamai ne daga cikin tabi'ai ko na sama da su sahabbai ko na ƙasa da su. To shi manzo Allah ya za a yi da magana shi kenan, bayan ya faɗa sai a ce a shi tashi a mata tawili, dan me yasa su ba za a mata tawili ba? Abin da Imam Tahawi yake faɗa, abin da Ibn Abil Izzi ne yake faɗa a cikin sharh Tahawi, ya cewa idan aka samu wata magana ta saba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ita wannan magana ita ya kamata a buga ta da bango, ai watsi da ita ko kuma a mata tawili, kada ai tawilin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a batta a zahirin lafazanta. Karkashin haka ya kasance mu malaman mu suke bada wannan fatawar akan ainihin wato zahirin doran nassin wannan hadisi, cewa itikafi a masallatan da ba uku din nan ba ba daidai bane, yana daga cikin shi ma launin ne wa itikafi nabi sallallahu alaihi wasallam launin akhar, amma kamar yadda na faɗi har a ranar jama'a, wannan fa mas'ala ce fiqhiyya, ba abin rigima bace. mas'ala ce fiqhiyya, idan wani shi kuma a nashi fiqhun ba san zuciya yake ba, iyakar ikhlasin fatawarsa kenan a matsayin shi na malami, ko iyakar fatawar da wani malamin da ya dade shi ya gaya mishi kenan a matsayin shi na mai sauraron wani malami, kar ya zama dalilin aibata juna da fada da rikici da tashin hankali. Duk wannan kuma ya saba wa ka'idar addinin Allah. A takeice malai ya ci gaba da cewa al-madhkurayni, waɗannan da aka ambata guda biyu, Musannaf na Ibn Abi Shayba da Musannaf na Abdul Razzaq, wal Muhalla ta Ibn Hazm kenan, wa ghairihima da wasunsu, wa laysa fi dhalika ma yasihhu al-ijtihadu bihi siwa qawlihi ta'ala, babu wani abu da zai zama hujja ingantacciya in banda faɗin Allah da yace wa antum aakifuna fil masajid wa hadha al-hadithu as-sahihu, da shi da wannan hadisin su kadai ne suka tabbata hujja. Wal ayatu amma, wannan ayat ta zo ne a bude, wal hadithu khas, hadisin ya rage mata fadi, wa muqtadal usuli, ka'ida usuli ta hukunta an yuhmal al-amu ala al-khas, a dauki wannan hadisi mai fadi mai kebantacce a fassara ayan nan mai fadi, wa alaihi karkashin haka fal hadithu mukhassisun lil ayati, wannan hadisin ya rage fadin ayar, wa mubayyinul laha, kuma ya bayyana ma'anan masajidu da aka ce, dama jam'i daga uku yake farawa ko, to waɗannan masajidin su ake nufi. Yanzu anan al na jikin al masjidu ba istigraqul jinsi bane kin, al ce lil ahad, masallatan nan da annabi ya ambata a hadisin ta su ake nufi. Ina fata mun gane. Wa alayhi yadullu kalamu Huzaifata wa hadithuhu, maganan Huzaifa da hadisinsa abinda suke nunawa kenan. Wal atharu fi zalika mukhtalifa aidan, abubuwan da aka ciro daga sahabbai da tabi'ai da sauransu suna nan da yawa daban-daban game da wannan. Wani ya ce sai masallaci kaza, wani ya ce sai masallacin gari, wani ya ce sai masallacin sarkin gari, wani ya ce sai inda akwai wurin zagayawa, wani ya ce sai inda kaza, duk sun dai ta faɗa maganganu, ya ce suna nan daban-daban. Wal akh wal aula al akhdhu ma wafaqa al haditha minha, abin da ya fi dacewa a ɗauki abin da ya dace da hadisi daga cikin su waɗannan maganganun. Ka kauli Sa'id ibn al-Musayyib, kamar yadda Sa'id ɗan Musayyib ya ce la'atikafa illa fi masjid nabiyyi, to kaga daga cikin sharrin saba wa gaskiya sai mutum ya je yana yin ƙarya don kare ta. Akwai waɗanda suke faɗan cewa a yi itikafi a ko'ina, sai su ce wai saboda fatawar ba wanda ya bada ta sai Albani, ko Albani Nasiruddin, ko kuma su ce ma Albani mala awal namu, Allah ya gafarta musu gaba daya. To kaga gashi Sa'id ɗan Musayyib me yace, babu itikafi sai a masallacin annabi. Su ne guda uku nan, na Madina shine masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, na Makka shine masallacin annabi Ibrahim da ya kafa kenan ko, wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt wa Isma'il, masallacin annabawa ne shi ma. Haka na Baitul Maqdis shine masallacin su Zakariya da Yahaya da Isa da sauran waɗannan annabawa. Da haka kamar kace a kaikaice Sayyid dan Musayyib ya bada fatawa da wannan hadisin, sai fada ya ambaci lafazin masallacin da cewa masallacin annabi. Akhrajahu Ibn Abi Shayba wa Ibn Hazm bi sanadin sahihin anhu, Ibn Abi Shayba ya fitar da shi ainihin da shi da Ibn Hazm da isnadi ingantacce daga ainihin wato shi Sayyid dan Musayyib. Summa ra'aitu az-Zahabiyya fi qadra wal haditha fi sir alamin nubala min tariqi Mahmud ibn Adam al-Marwazi, haddathana Sufyan bihi marfu'an wa qala, ita sanan naga ainihin al-Imam az-Zahabi ya ruwaito asalin hadisin nan, hadisin da ake magana hadisul bab, ta hanyar wannan isnadi zuwa ga ainihin Sufyan marfu'an bihi wa qala sahihun gharibun ali, yace hadisi ne ingantacce wanda yake mai hanya daya da isnadi wanda yake da uluwi wanda yake da ainihin karancin mazaji. Sai ya kawo maganganu da dama dai waɗanda suke ta'aliqat ne da kuma maida martani ga wasu da suke kokarin lalata hadisin da kawo mishi matsala. Yayi maganganu ga sunan dogaye maganganu, sai ƴan uwa su koma su karanta su tun daga shafi na 667 zuwa 676, kusan shafuka tara kenan yace yana wannan karatun. Malam Albani kenan shagogar mai matsiyata, Allah ya gafarta mishi. Za mu saurara anan insha Allah, saboda ainihin wato a ƙurewar lokaci akwai littafi da ainihin su Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asai suka yi su ɗaliban Malam Albani, shine Al-Insaf fi Ahkam Al-Itikaf, banda shi ma ko su littafai waɗanda na suna ɗauko su a sama ɗin nan ban samu halin shiga bane, amma suna nan in Allah ya bada dama a gaba za mu nuna mutane su. Wannan kaman gashi yanzu anan photocopy ne ma na littafin al-insaf din fi ahkami al-itikaf na Malam Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Asari, littafi ne kankani mai fa'ida kwarai game da hukunce-hukuncen itikafi da ka'idojinsa. Shi ma yayi karatu akan wannan mas'ala, ya kawo maganganun, ya tabbatar da abubuwan da suke lalata itikafi da wanda suke ainihin rage mishi falala da waɗanda suke kaza da mawani'u da kaza da kaza. Littafi ne dai kankani wanda yake yana da fa'ida kwarai, insha Allah a same shi ai photocopy sai a karanta, gashi bai da yawa, shafi ainihin 48 ne insha Allah. Alaikum salam. A ba dole sai cikin Ramadan ba, gashi manzo Allah ya yi a cikin Shawwal, zaka iya yi koda ba a Ramadan bane, idan ka je wurin Makka ko Madina ko Baitul Maqdis koda ba Ramadan bane zaka iya yi, amma dai sharadi ya zama akwai azumi a bakinka insha Allah. Sannan na Ramadan ya fi falala fiye da na wajen Ramadan, kamar yadda azumin Ramadan ya fi falala da shi da kiyamul laylin Ramadan fiye da na wajen Ramadan. Za mu saurara anan insha Allah, sai Allah ya kimmu karatu na gaba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.